الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna 10 ga watan Jumada al-Akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 3 ga watan 1 shekara ta 2023, lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sharh Sunnah li Sheikh Imam Abi Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Shi kudin ritaya da ake ba ma'aikaci, abin ya kasu ya rabu. In an tabbata kudin shi ne wanda ake cirewa daga cikin albashinsa, ake masa asusu, in ya yi ritaya a ci gaba da bashi, ko in Allah ya masa rasuwa a ringa ba iyalinsa, to wannan duk abin da za a amsa na ritaya dukiya ce ta magada. In kuwa ya kasance kyauta ce ta musamman ita gwamnati take yi ga duk wani ma'aikacinta da Allah ya masa rasuwa, takan yi wannan kyauta ta musamman ga iyalinsa, to wannan kuma na waɗanda aka ayyana ne. Kenan a nan abin da ya rage shi ne a je a bincika. In har lalle daga cikin albashinsa ne ake cirewa ake tara masa, to wannan da zaran ya mutu duk wannan abin da aka karbo na magada ne. Na'am. Wani misali kamar wani ruwa da yake zo ma mace kafin al'ajinin al'ada ya fara zawwa, shin wannan ruwa yana ɗaukan hukuncin jinin al'ada na ta dakatar da ibada da abin da yake kama da haka? Wannan baya ɗaukan hukuncin jinin al'ada, an gane ko? Don haka idan wannan ruwa ya zo mata kafin jinin al'ada ya fara zawwa, ba zai halatta mata ba dakatar da ibada. za ta ci gaba da ibadar ta har ta kai lokacin da shi jinin al'ada ya fara zawa. Domin shi jinin al'ada tuntuni sifofinsa sun tabbata a shari'a, jini ne wanda yake ya karkata zuwa baki-baki, sannan kuma jinin yana da wari, sannan kuma yana da kauri. Kenan matukar ba wannan jini ta ga ya zo, to ba maganar dakatar da ibada. Na'am. Rantsuwa kamar kaka rantsuwa ya rantsa ya ce kawai wani ba dan uba dan wani ba to shi kan shi wannan shari'ar ba a yi ta ba kamar yadda ta dace. Lalle shi a ka'ida duk lokacin da mutum ya yi da'awar abu cewa nashi ne, to dole ya kawo shaidu. In ya kawo shaidu suka tabbatar da shaida, kuma alkali ya gamsu da wannan shaida tasu, shikenan sai a mallaka musu a zahirin abin da ya bayyana. In ba nasu ne ba, to dole za su amayo abin a ranar kiyama. In kwa aka nemi cewa su kawo shaidu, suka kasa kawo shaidu, to su waɗancan waɗanda suka ce lalle gonar nan ba tasu bace ba, su sai su yi rantsuwa. Kamar yadda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana wannan ka'ida, yake faɗa law yu'ban nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu 'ala almudda'i wal yaminu 'ala man ankara aw kama qala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da a ce mutane ana ba su duk wani abu da suka nema a sababin kawo ƙara, mutum ya yi da'awar cewa abu kaza nashi ne, a ɗauka a bashi. Manzo Allah ya ce da wasu mazaje, wasu mutane don rashin tsoron Allah da sun yi da'awar dukiyar mutane da jinaninsu, kawai sai ka ce ai ba burkin wane nawa ne, ko kuma gidan da wane yake ciki nawa ne, a ɗauka a baka kawai. Manzo Allah sai ya ce lakinil bayyinatu 'alal muddai, sirrai shaidu suna kasancewa ga duk wanda ya kawo ƙara, duk wanda ya yi da'awar cewa abu kaza nashi ne. To farko alkali sai ya ce to ina shaidu. Kaga su anan da suka yi da'awar cewa wannan gona ta mahaifiyarsu ce ba ta yi, to sai a nemi shaidu. Ina shaidu? Kar a zo wannan mas'alar ma. Ina shaidu? Waɗanda ina shaidar cewa ya ba ta wannan gona? In sun kawo shaidu, wannan shaidu sun tabbatar da lalle ya ba ta wannan gona, to shi kenan alkali sai ya yi hukunci akan zahirin abin da ya bayyana. Sai ya ce wal yaminu ala man ankara, ita rantsuwa tana kan shi wanda ya yi musu. Kenan ko da kuka ce a wannan gona bai ba ta ba, to sai ku yi rantsuwa da Allah cewa bai ba ta ba. Idan kuka yi rantsuwa, to shi kenan wannan maganar cewa gona tata ne tata ce ba ta aka yi an wuce me yasa saboda babu sheda shi maganar wanda yake da gado wasiya ce in mutun yayi wasiyar cewa abawa na kaza alhali wannan ko yana daga cikin magadan shi wannan ita ce wasiya ba tacciya akwai bambanci tsakanin wasiya da kyauta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya daidai gabar da malam yake zano mana wasu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kenan a ƙarƙashin gabar da bayani ya gabata da yake faɗa yake cewa alhamdulillahi ahaqqu man zukir wa aula man shukir wa alaihi usni alwahidu samad laysa lahu sahibatun wala walad jalla anil masili fala shabiha lahu wala adil as-sami'ul basir al-alimul khabir al-mani'ur rafi shine malai yake faɗa yake cewa dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah a haƙƙu man zukir wanda shine mafi cancantar wanda aka ambata shi da kyawawan sifofi duk wani wanda za a ambace shi da kyawawan sifofi da kyawawan ayyukansa a yabe shi a jinjina masa to Allah shine yafi cancanta saboda shine mahaliccin kowa da komai dukkan waɗannan halittu sammai da kasai da abinda ke tsakanin su Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya samar da su da ni'imarsa don haka yafi cancantar yabo da jinjinawa shine yace alhamdulillahi ahaqqu man zukir yace mafi cancantar wanda za a ambata shi da duk wasu kyawawan sifofi da duk wasu kyawawan ayyuka wa aula man shukir shine kuma mafi cancanta ko kace mafi kamacin wanda za a gode masa in ma akwai wani wanda za ka iya gode masa akan wata ni'ima da ya yi maka to Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya fi dacewa domin dukkan wata ni'ima da take tare da mu daga gun Allah subhanahu wa ta'ala take don haka in ma mutum ya ɗauki wani abu ya baka to farko ba shi za ka gode ma ba Allah da ya hore shi a kan yi maka wannan kyauta shi za ka gode ma a farko sannan kuma shi ma ka gode masa domin shi sababi ne abin ya biyo ta hannunsa amma asalin wannan ni'ima daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ne ka same shi kenan duk wani abu da wani zai maka na a zo a gani to farko abin da za ka kudirce a zuciyarka Allah ne ya nufaci ka da wannan ni'ima kuma shi ne ya jaddada maka ita shi za ka fara gode ma sannan kuma sai ka gode ma shi wannan wanda ya baka wannan alkhairi da haka shi ne ya ce wa aula man shukir shi ne mafi kamacin wato da aka gode masa bayanin ya gabata godiya akan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala tana kasancewa ta hanyoyi guda uku ko mu ce ginshikan godiya yana kasancewa akan abubuwa uku abu na farko zuciya ta kudirci cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya jaddada maka wannan ni'ima ka kubuta game da karfinka da wayanka da dabararka an gane ku ka tabbatar ma zuciyarka Allah ne ya zabe ka ya jaddada maka wannan ni'ima ba wani kokarinka bane ba wani karfinka bane ba wata dabararka bace ba wani wayanka bane kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da ku na ni'imomi daga Allah subhanahu wa ta'ala ne ya zo muku ginshiki na biyu shine harshen ka ya faɗa cewa Allah ya jaddada maka ni'ima ka fada ga masoyanka Allah ya mun ni'ima kaza, Allah ya ban kaza, Allah ya ban kaza, ba dan alfahari ba, a dan godiya zuwa gare shi. Dalili akan haka shine fadar sa wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith, game da ni'imomin ubangijinka da ya jaddada maka ka bada labari. Dan haka butulci ne Allah ya yi maka ni'ima kuma ya zamanto mutun ya boye wannan ni'ima, ya binne ta sai jaje, wannan kwata-kwata baya halatta. In ni'ima ta dukiya Allah ya maka, wannan ni'ima ta bayyana a jikinka, ta bayyana a dukkan wasu al'amuranka. In ni'ima ta ilimi Allah ya maka, wannan ni'ima ta ilimi ta bayyana ta hanyar karantar da shi da sauransu. Sannan rukuni na uku shine kuma gabbanka su aikata. An gane ku, wannan ni'ima ka sarrafa ta akan yi ma Ubangijinka subhanahu wa ta'ala da'a, shine kamar yadda muka faɗa in ni'ima ta dukiya ce, to ka ci gaba da ciyar da wannan dukiya akan yi ma Ubangijinka subhanahu wa ta'ala da'a. In ni'ima ta ilimi ne, karantar da shi. In ni'ima ta ƴaƴa ce, ƙoƙarin tarbiyyantar da su tarbiyya ta musulunci. Idan ni'ima ta ƙoshin lafiya ce, ƙoƙarin sarrafa wannan ƙoshin lafiya akan yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a. Shi ne malam sai yake faɗa wa alaihi usni, a kansa nake zuba yabo, nake jinjinawa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani yabo shi ya cancance shi a farko, kuma yana son a yabe shi. An gane ku, yana ƙaunar a yabe shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik. Ubangiji na, bana iya ƙididdige yabo a kanka kamar yadda ka yabi kanka. Da haka Ubangiji ta'ala shi ya cancanci yabo, kuma yana ƙaunar a yabe shi. Shi yasa yace mana qulidu allaha awidu urrahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna. Haka ya faɗa wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Sai yace al-wahidu, Ubangiji ne wanda yake makadaici, shi kadai yake a cikin zatinsa, haka shi kadai yake a cikin sunayensa, haka a cikin sifofinsa, haka a cikin ayyukansa, ba shi da abokin tarayya. Sai ya ce as-samadu, kuma shi ne abin nufi da bukata. Dukkan halittun da suke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wata halitta a cikin sammai da ƙasai wadda za ta iya wadatuwa gabarin Allah subhanahu wa ta'ala didi da kyautawar ido. Kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi, kamar yadda ya faɗa wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara, Allah shi ne mawadaci, ku ne talakawa mabukata. Da haka shi mawadaci ne, wadata wadda ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, kuma ba ta da iyaka. Kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi, shi ko baya bukatar komai a wajen kowa. Shine ma'anar as-samadu, abin nufi da bukata. Ko ka ce as-samadu, wanda ba shi da gangan ciki, ma'ana wanda baya ci baya sha. Ubangiji ta'ala wa huwa yud'im wa la yud'am, shi yake ciyar da bayansa, shi ba a ciyar da shi. Ko kuma ka ce as-samadu, wato shugaba wanda yake mai cikakken shugabanci. Sai yace laisa lahu sahibatun wala walad, Ubangiji ne wanda ba shi da mata balantana da, ya kore ma kansa mata da ɗa. Me yasa? Saboda sifa ce wadda take ta aibi da tawaya da komawa da baya. Ubangiji ta'ala ku sifofinsa sifofi ne na kamala, ma'ana na cika da batsewa. Aibi ko tawaya baya raskar Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka mace da ɗa, wannan aibi ne. Sai wanda yake gajiyayye, kasashe, wanda yake buƙatar taimakon wani da agaji shine yake buƙatar dako yake buƙatar mata to ubangiji ta'ala kuma wadaci ne mi zai yi da da mi zai yi da mata mi zai yi da da wanda sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su gaba ɗaya mulkin sa ne shi yasa ya faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim yace shine wanda ya kage halittar sammai da kasai gaba ɗaya anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta yaya za a ce yana da da alhali kuma ba shi da mata wanda samun da yana kasancewa ta hanyar mata to shi ba ya da mata ta yaya kuma za a ce yana da da anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta yaya da zai kasance gare shi alhali ba shi da mata wa khalaqa kulla shay kuma shine ya halicci dukkan komai to wanda ya halicci dukkan komai menene zai yi da mata menene zai yi da da wanda komai nashi ne halittar shi ne bayin sa ne mulkin sa ne sai ya ce wa khalaqa kulla shay'in sai ya ce huwa bi kulli shay'in alim kuma shi mai matukar sani ne game da dukkan komai a sama ko a ƙasa babu wani abu da yake goyuwa gare shi haka in ka koma cikin suratul jin ya faɗa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wato girman ubangijinmu ya ɗaukaka ubangiji ne wanda mattakhadha sahibatan wala walada bi riki mata balantana da dan haka can cikin suratul maryam yace wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai dace ba ga sarki mai gamammiyar rahama wato da zai riki da in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai basu zamanto ba face masu zoma Allah subhanahu wa ta'ala ne a ranar kiyama matsayin bayi waɗanda suke kaskantacci masu me kauya da ji da bi ga hukuncin sa wanda ya zartar to dan haka shine anan malam yake tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abin da bai dace da shi ba shine yace laisa lahu sahibatun ubangiji ne wanda ba shi da mata wala waladun koda kamar yadda ya kore ma kansa aihuwa lam yalid walam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba jalla anil masili ubangiji ne wanda ya girmama ya wuce gabarin wanda yake tamka ma'ana babu wani wanda yake kama da shi idan aka ce al-masil shine dai ake kira ash-shabihu wan-nadhir wanda za a ce kini ko kuma ka ce wanda yake makamanci cewa wane yayi kama da wani to ubangiji subhanahu wata'ala ta kowace fuska daga cikin zatin sa da sifofin sa da sunayensa da ayyukansa bai yi kama da kowa ba babu wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halittunsa gaba daya shine malam yace fala shabiha lahu ba shi da wani wanda yake kama da shi wala adila kuma babu wani wanda yake daidai da shi idan aka ce adil min al-idil ne al-idil shine wato daidai an gane ko abin da yake daidai da wani kamar misali me yasa lamtu ake ce masa al-idil saboda abinda aka sa anan nauyin da aka sa a wannan bangare shi ake sawa a wannan bangare misali in lamtun abinci ne nan in an sa tiya 20 nan ma tiya 20 ake sawa domin a samu at-tawazun su zamanto daidai to dan haka in aka ce adil wanda yake daidai da kai ubangiji ta'ala ba shi da wani wanda yake kama da shi kuma babu wani wanda yake daidai da shi wannan kamar malam yana fassara mana fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul huwa Allahu ahad Allahu samad sai yace lam yalid wa lam yulad kaga idan ka dauki qul huwa Allahu al-ahad qul huwa Allahu al-ahad kaga idan ka dauki al-ahad nan yace al-wahid makadaici sai yace Allahu samad nan sai yace as-samad lam yalid wa lam yulad sai ce laysa lahu sahibatun wala walad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ce jalla anil mathili wala shabiha lahu wala adi kamar yadda yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu daidai da daya wanda zai zamanto tamka ga Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce kufu shine ake kira tamka kenan tsara wanda zai a ce yayi kama da kai ko kuma yayi daidai da kai sai yace as-sami'u ubangiji ne wanda yake mai matukar ji game da duk abin da bayinsa suke fada duk abin da bayinsa suke fada ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin abin da kowa ya fada wanda bayani ya gabata yadda Allah ya halicce mu kuma ya saba mana muka samu sabani a wajen yare wanda kuma sabanin yaren nan alama ce mai nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa to gaba dayan mu inda za mu yi magana a lokaci guda kowa ya fadi bukatarsa kuma kowa da yarensa wannan baya rikita ga Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kowa kuma ya san kowa me ya fada kuma ya san kowa micece bukatar shi kamar yadda yazo a cikin hadisi na Abu Dharr Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin Sahihu Muslim riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma daga ubangijinsa mai girma da daukaka ubangiji ta'ala yake fada yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa a'taitu kull wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul miqyadu idha udkhila al-bahr ubangiji ta'ala yake fada yake cewa ya ku bayina da a ce farkon ku da ƙarshen ku ma'ana tun farkon duniya har zuwa kiyama wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun ku gaba daya ubangiji ta'ala yace ku tsaya a fili guda kowa ya roke ni yace ya ubangiji na kaza nake bukata fa'adaitu kullu wahidin mas'alatahu kowane ɗaya daga cikin ku in biya masa bukatarsa ubangiji ta'ala yace wannan bai tauye ba abin da ke guna na arziki face gwal iya gwalgwadan abin da allura take tauyewa idan an tsoma ta cikin teku wanda wannan yana nuna mana fadin wadata ta Allah subhanahu wataala wadatar Allah ba ta da iyaka duk duniya mutun da aljantun farkonta har zuwa karshenta kowa ya fadi iya tunanin shi iya abin da yake bukata ubangiji ta'ala ya biya ma kowa bukatun shi to wannan abin da muka rage daga cikin arzikin Allah subhanahu wataala gwalgwadan abin da allura ne take tauyewa idan an tsoma ta cikin teku abin da allura ta dauko shine iya bukatun dukkan waɗannan halittu tun farkon duniya har zuwa karshenta to ba ma teku ba kama cika murfin kwalba da ruwa ka tsoma allura menene ta rage a ciki to a takaice shi wannan hadisi yana nuna mana jin Allah subhanahu wa ta'ala ji ne wanda yake ya kai matuka wanda ba shi da kama ba shi da iyaka ka dauka tun farkon duniya fa har karshenta mutane da aljannu kowa yayi magana a lokaci guda kuma kowa yayi da yarensa kuma kowa ya fadi iya bukatunsa gaba ɗayan mu a wannan lokaci daya Allah yana jin kowa kuma ya san kowa me ya fada kuma ya san bukatar kowa walillahi al-masalul a'la kamar yadda muka yi bayani a matsayin mu na bayin shi kai dan adam idan mutum biyu suna maka magana a lokaci guda ba yadda za a yi ka fahimci wannan magana ta su dole ka dakatar da daya sai in ya gama sannan ɗayan kuma ka bashi damar ya ci gaba kuma tare da cewa mu in ana zance in ba da yaren da kake fahimta bane ba yanda za a yi ka fahimci menene ake fada to shi yasa dai anan malam yazo da wannan suna domin tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala wannan sifa ta as-sam'u ma'ana ji kamar yadda yake da suna as-sami'u sai yake cewa al-basir kuma ubangiji ne wanda yake mai matukar gani game da duk abin da bayinsa suke aikatawa ya san kowa ya san komai yana ganin kowa yana ganin komai duk wani abin da aka iya gani ubangiji subhanahu wata'ala yana gane shi duk abin da suke cikin sammai da kasai gaba daya ubangiji ta'ala yana ganin kowa yana ganin komai babu abin da yake koyuwa gare shi kamar yadda duk wani abin da za a iya ji ubangiji ta'ala yana jin shi duk wani abin da ake iya gani ubangiji ta'ala yana ganin sa sai yace al-alim ubangiji ne wanda yake mai matukar sani wanda sifa ta ilimi sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda zai zo a cikin darasin mu na yau sanin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda zatin sa baye da farko haka ilimin shi baye da farko ilimi ne wanda yake baye da farko kuma baye da karshe kuma baye da iyaka amma mu ilimin mu yana da farko yana da karshe kuma yana da iyaka ilimin mu yana da farko abinda yake tabbatar da cewa ilimin mu yana da farko babu wanda yazo duniya a cikin mu da ilimi kowa a jahilin sa yazo wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ubangiji ta'ala shi ya fito da ku daga cikin uwayenku mata la ta'lamuna shay'an kwata kwata ba ku san komai ba sannan kuma ilimin mu yana da karshe domin in mutun ya kai wani wata marhala wani zango na tsufa duk abin da mutun ya sani ya manta ya koma yaro kamar yadda yake a farko shine kamar yadda ya fada wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a daga cikin ku akwai wanda ake kai shi ake maida shi zuwa koma bayan rayuwa shine tsufa ya zamanto abinda da ya sani kwata kwata ya manta da shi sannan kuma ilimin mu yana da iyaka dan kadan ne ka san wani abu abubuwan da baka sani ba sun fi dubun abinda ka sani inda za a kasa abinda ka sani a cikin kashi 1000 baka dauka ba in ka san abu daya to 1000 baka san su ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya fada wa ma'utitu minal ilmi illa qalila abinda aka ba ku na ilimi bai zamanto ba face dan kadan ne to dan haka ilimin Allah ba shi da farko ba ya da karshe kuma ba ya da iyaka ilimi ne wanda yake ya kewaye komai da sani kamar yadda ya fada لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا shine malam sai yake fada sai yace al-kabir kuma ubangiji ne wanda yake kwararre lafazin al-kabir yana da sifa shine khibra idan aka ce khibra shine kwarewa menene ma'anar kwarewa ka san abu ciki da bai komai ka san shi hakikanin shi to ubangiji ta'ala al-kabir ne kwararre ne ya san komai matukar sani cikin sa da bai shine sai yake fada sai yace almani ubangiji ne wanda yake tsararre ma'ana babu wani wanda ya isa ya tinkare shi idan aka ce almani wanda yake da tsaro da kariya babu wani wanda ya isa ya tinkare shi arrafi wanda yake madaukaki daukaka ta Allah subhanahu wata'ala kala uku ce akwai daukaka ta zati da zatin sa ya daukaka akan al'arshin sa kamar yadda bayani zai zo a darasin mu na yau akwai daukaka ta sha'ani dukkan lamarin Allah subhanahu wata'ala madaukaki ne cikakke ne babu aibi babu tawaya akwai kuma daukaka ta rinjaye shi yake sama da kowa da komai da rinjaye komai da ka sani yana gudana ne karkashin hukuncin Allah subhanahu wata'ala da sansa da yarda shi kamar yadda ya fada wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi haka ya fada ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun to kamar yadda bayani ya gabata lafazin almani baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala don haka malam Libi zo da wannan suna domin cewa almani yana daga cikin sunayen Allah a malam ya zo da shine domin bada labari wanda babi na bada labari ko yafi fadi game da babi na al-asma'u wa sifat, domin shi abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa ba a cewa Allah yana da suna kaza ko yana da sifa kaza sai da dalili al-Qur'ani ko sunna ingantacciya. Amma ta fuskar bada labari zaka iya cewa Allah subhanahu wata'ala kaza ne. Kamar misali, in ka dauki al-Jalil, al-Jalil baya daga cikin sunayen Allah, amma ta fuskar bada labari zaka iya cewa Ubangiji ta'ala al-Jalil ne, ma'ana mai girma ne. Kamar yadda in ka dauki al-Baqi, al-Baqi baya daga cikin sunayen Allah, an gane ku, baya daga cikin sunayen Allah. Wannan hadisi da yazo ya zano waɗannan sunaye 100 ba dai, wannan hadisi ne dhaifi bai inganta ba, wanda a cikin shi akwai su al-Baqi, irin su al-Qadim da sauransu, wannan duka ba sa daga cikin sunayen Allah. Amma ta fuskar bada labari zaka iya cewa Allah al-Baqi ne, ma'ana wanzaje ne, an gane ko. Idan aka ce al-Baqa shine wanzuwa, abinda zai dure wanda bashi da iyaka, bashi da wani lokacin da za a ce an kawo babu shi, to haka irin su al-Qadim da daddi, me ake nufi ma'ana bashi da farko? Duk da cewa malamai sun faɗa cewa ma min qadimin illa wa lahu aqdamu minhu, babu wani abu da daddi face akwai abin da yafi shi daddewa, an gane ko. Shi yasa ai yazo mana da sunayen da suke wanda Allah ya tabbatar ma kansa, kamar ya gabata al-awwal da al-akhir, kamar yadda yace huwa al-awwal wal akhir wadh-dhahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Zamu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, alin ala arshihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur fal khalqu amiluna bi sabiqi ilmihi wa nafizuna lima khalaqahum lahu min khairin wa sharr la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a. Malam Allah ya ji kansa na fada yake cewa alin ala arshihi, Ubangiji ta'ala madaukaki ne akan al-arshinsa, ma'ana ya daukaka akan al-arshinsa. Wannan kenan malam ya bi salo wanda yake na ahlus sunna wal jama'a a babi wanda yake na aqida, shine annafi wal isbat, korewa da tabbatarwa, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu haka a karkashin kalima mafi girma, ita ce kalimatu shahada, wanda ita kalima ta la ilaha illallah abinda ta kunsa shine annafi wal isbat, korewa da tabbatarwa. Da kace la ilaha, ka kore duk wani abun bauta a sama ko a ƙasa, kace babu wanda ya cancanta a bauta masa, sai kace illallah, kace sai dai Allah, kaga da kace la ilaha ka kore illallah, wannan kuma tabbatarwa ne al isbat, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko da ƙasa illallah, banda Allah mahaliccin kowa da komai. To kaga anan da malam yace laisa lahu sahibatun wala waladun jalla anil masili wala shabiha lahu wala adila, wannan duka korewa ne, daidai yake da la ilaha. Amma da yace as-sami'ul basirul alimul khabirul mani'ur rafi'u, wannan kuma tabbatarwa ne, kuma shine malam sai ya zarce game da tabbatarwa, yake tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata sifa wanda ya tabbatar ma kansa a cikin al-Qur'ani, wanda kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da wannan sifa, shine daukaka akan al-arshinsa, daukaka wanda ta dace da girmansa. Me yasa malam ya gabatar da wannan? Saboda anan ne gizo yake saka, ma'ana matsalar da ake samu da duk wata jayayya ga waɗanda suka karkace ma wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan galibi akan irin wannan sifofi ne, wanda ita wannan sifa ta ɗaukaka akan al'arshi. Allah ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin ayoyi 7 a cikin Al-Qur'ani. Farko a cikin suratul A'raf, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh, yace lalle ubangijinku wanda ya cancanta ku kadaita shi da bauta shine ubangijin da ya halicci samai da kasai da abinda ke tsakanin su na halittu. Fi sittati ayyamin, a cikin kwanika 6, farko Lahadi karshe Juma'a. Thumma stawa 'alal arsh, sannan sai ya daukaka akan al'arshinsa. Gane ko? Thumma stawa 'alal arsh, sannan sai ya daukaka akan al'arshinsa. To makamanciyar wannan aya 2 cikin suratu Yunus, sannan wuri na 3 cikin suratu Ra'd, na 4 cikin suratu Taha, na 5 cikin suratul Furqan, na 6 cikin suratul Sajida, na ƙarshe na 7 cikin suratul Hadid. A cikin dukkan waɗannan wurare 7 Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kansa ɗaukaka akan al'arshinsa. Kenan suratul A'raf, suratul Yunus, suratul Ra'd, suratul Taha, suratul Furqan, suratul Sajida, suratul Hadid. To kasancewar wannan sifofi ko kuma mu ce waɗannan ayoyi kenan suna tabbatar masa wannan sifa. Kuma shi ka'ida, duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa na suna ko na sifa shine ka tabbatar masa, tare da ƙudirce cewa wannan sifa tashi ko wannan suna nashi ya bambanta wato da na halittunsa. To su waɗanda suka karkace ma aqidar ahlus sunna wal jama'a sai suka ɗauki cewa in har muka tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan sifa cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa, to ai kamar mun kamunta shi da halitta ne. Domin in aka ce wane yayi istiwa akan abu kaza, ma'ana istawa ala sayyaratihi, ya ɗaukaka akan motar shi, ya hau mota, to ai kaga yana buƙatar ya zauna ne. To suka ce in mun tabbatar ma Allah wannan sifa kamar mun kamanta shi da halitta ne, kenan in mun ce ya ɗaukaka akan al'arshi kenan yana buka ya bukatu ne zuwa kan al'arshin da zai ɗaukaka akan ta. To dan haka shi ko ka'ida, duk wata sifa da Allah ya siffanta kansa da shi da ita ta sha bamban da sifa ta halitta. Yanzu dai ai mun wuce da sunan Allah As-Sami'u da Al-Alim, wanda wannan suna na cewa Allah subhanahu wa ta'ala masani ne, mai ji ne, mai gani ne, shi ya tabbatar ma kansa wannan suna, ya kuma ya tabbatar ma kansa wannan sifofi, kamar yadda ya ce laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, shi mai matukar ji ne kuma shi mai gani ne. To mu ma bayinsa ya tabbatar mana waɗannan sifofi guda 2, domin muna ji kuma muna gani, kamar yadda Allah ya faɗa hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana lil insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira, dan adam ubangiji ta'ala yace mun maida shi mai ji ne kuma mai gani ne. To kaga walillahi almasalul a'la, ba ma mahalicin kowa da komai, mu kanmu bayin shi jinmu da ganinmu ya bambanta da juna, wani a cikinmu ya fi wani ji, wani ya fi wani gani. Domin abu nawa za a zo a aje kai ka diba da idan ka ka kasa ganowa, amma wani ya diba kuma ya gano shi? Abu nawa za a faɗa kai ka ji amma wani bai ji ba, saboda yana da nauyin ji,
ko kuma kai kaji ka fahimci me aka faɗa amma shi bai san ba me aka faɗa. To dan haka kenan, kamar yadda in ka tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta ji ta gani, to kowace sifa da ya siffanta kanshi ka tabbatar masa, kuma kai imanin cewa wannan sifa ta sha bamban da taka. Kamar yadda mun yi imani jin Allah da ganin Allah ya sha bamban da namu, to haka ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala ta sha bamban da tamu. Ya ɗaukaka akan al'arshinsa ba don ya bukatu ba zuwa ga al'arshi, shi ne ya bamu labari. Wanda ita al'arshi halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, bal ma ita al'arshi ita ce halittar da tafi kowace halitta girma daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, babu abin da ya kai al'arshi. Shi yasa ai ya siffanta ta da al-majid, zul arshil majid, ma'abucin gadon mulki wanda yake mai girma, wanda ita wannan al'arshi Allah ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani cewa mala'iku 8 suke dauke da wannan al'arshi, kuma ita wannan al'arshi tana da kafafuwa, gado ne wanda yake da mulki, wanda kuma ba wanda ya san gwalgwadon wannan girman wannan gado in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yake faɗa yake cewa sammai 7 da ƙasai 7 inda za a dunkule su a dangana girmansu zuwa kursiyu kujeran mulki ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dukkan sammai 7 da ƙasai 7 tamkar an jefa zobe ne a cikin sahara, kamar ka ɗauki zobe ko ka ce dirhami, kamar ka ɗauki daidai da dala ɗaya ka jefa ta cikin sahara, wannan dala ɗaya ko kuma wannan zobe shi ne gwalgwadon girman saman 7 da ƙasan 7. Sahara gaba ɗayanta ita ce girman kursiyu, misali ita kuma kursiyu inda za ka dangana girmanta zuwa ga al'arshi ita ma ba ta kai ba gwalgwadon zobe da aka ɗauka aka jefa a cikin sahara. Manzon Allah sai yake faɗa al'arshi ba wanda ya san gwalgwadon girmansa in banda Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa a can yake cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, ma'ana kujerarsa ta mulki ta yalwaci sammai 7 da ƙasai 7, ma'ana ta fi girmansu. Don haka ishi ta wannan wato sifa, sifa ce wadda Allah ya tabbatar ma kansa ɗaukaka akan al'arshinsa. To su sai ya zamanto sun karkace game da wannan aqida, wasu sai suka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan sifa gaba ɗaya ta ɗaukaka akan al'arshi, kamar yadda Jahmiya suka kore masa, wasu ko sai suka yi tawilin ita wannan sifa suka bata wata ma'ana ta daban, ma'anar istiwa sai suka ce ma'anarsa istila shine wato rinjaye, wai Allah ya yi rinjaye akan al'arshinsa, sun mastawa alal arshi sai su ce ai sun mastaula ya yi rinjaye akan al'arshinsa, wanda kwata-kwata ko kalima ta istiwa a larabci ba ta da wannan ma'ana na istila. Iya kalima ta istiwa a larabci shine alirtifa'u al'ulu walirtifa'u wasu'udu walistikrar, lafazin al'ulu da alirtifa da kuma as-su'udu dukkansu ma'anarsu ɗaya shine ɗaukaka, alistikrar shine tabbata. Kenan in ma ka ce Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa ɗaukaka wadda ta dace da girmansa, ko ka ce ya tabbata akan al'arshinsa tabbata wadda ta dace da girmansa, amma kwata-kwata ma'anar cewa ya yi rinjaye akan al'arshinsa wannan ba yi da asali a larabci. Kuma wannan kasancewar akwai tauye haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya fassara ɗaukaka da cewa rinjaye, saboda ƙa'ida abu ne sananne, shi rinjaye baya kasancewa sai an yi ja'inja, an tada kura, an yi hayaniya, sannan wani ya yi galaba akan wani. in har ka ce ma'anar istawa alal arshi yayi rinjayi akan al arshi to ai kenan kana fadar cewa dabi yayi rinjayi akan al arshi kenan sai da suka yi ja inja da wani sannan daga baya kenan Allah yayi rinjayi akan al arshi wallahi masalul aala ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira to dan haka shi daukaka ta Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshin sa wannan fitira ce abu ne wanda Allah ya halicci bayin sa wanda nassi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala daukaka akan al'arshin sa kamar yadda ibnul qayyim Allah ya ji kansa ya wallafa wani littafi ya sanya masa suna ijtima'u juyushil islamiyya ala gazwil mu'attila wal jahmiyya a cikin wannan littafi ya zo da dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala daukaka akan al'arshi wanda kuma fidira ce idan kana so ka san inda ubangijinka yake tambayi zuciyarka an gane ku za ta baka labari za ta fada maka ga inda ubangijinka yake lokacin da kake addu'a tunaninka da zuciyarka ina take fuskanta sama an gane ku sama zuciyarka take fuskanta idan kana addu'a idan ka daga hannu kasa kake zutta su ko kudu ko arewa sama kake mekawa wannan dalili ne wanda yake tabbatar maka cewa ubangijinka ya daukaka akan al'arshin sa daukaka wanda ta dace da girman sa kuma kurma da yake ai akan fitira yake ba a canza masa ba kurma in zai rantsuwa babu inda yake nunawa sama yake nunawa domin ya san Allah shi a sama yake haka wata baiwa ta Muawiya Allah ya kara masa yadda tana masa kiwon dabobi ta danyi sakaki kilkeci yawar ci ɗaya daga ciki ganin haka sai abin ya bata masa rai sai ya kashe ta da mare sai ya ga abin da yayi bai daidai ba ya samu damuwa sai ya ga menene zai yi wanda zai dadada mata rai ya goge wannan laifi sai niyya yace entar da ita zai yi amma kafin haka sai yazo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta masa abin da ya faru manzon Allah sai ya ce masa to je ka zo min da ita yazo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tambaye ta sai yake ce mata yace mata aina Allah a ina Allah yake sai ta ce Allahu fis sama ta nuna sama ta ce Allah a sama yake yace ni ko wane ne sai ta ce kai manzon Allah ne manzon Allah sai yace a atika hafa innaha mu'mina maza entar da ita wannan mu'mina ce kai jinka fadarta da tace Allahu fis sama in har kuskure ne ba haka bane manzon Allah zai kyale ta to dan haka wanda kuma a ƙarshe manzon Allah yace fa innaha mu'mina lalle mu'mina ce tunda ta san a ina ubangijinta yake kuma ta san menene matsayina kuma ka koma can cikin suratu gafir mi fir'auna ya fada ga annabi Musa chai mi ya fada ga bafadan sa kai haman chai ya hamanu bunuli sarhal la'alli ablughul asbab asbabas samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba Fir'auna da ya sha iska sai ya fada ga prime minister sa shine Haman yace masa gina mun tsoro wanda yake mai tsawo na hau wannan tsoro me yiwa ta hanyar wannan tsoro zan isa hanyoyin sama ille ko ubangijin annabi Musa annabi Musa ya ce mun Allah shi a sama yake yace wa inni la adhunnuhu kadhiba ni ina zaton cewa wato Musa ƙarya yake in har shi fir'auna bai ji ba daga annabi Musa yaya zai ce a gina masa gini ya hauye leko ubangijin annabi Musa kuma fitira ce ya san da haka shi kanshi fir'auna domin Allah ya faɗa
wannan wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa uluwa.
Kuma annabi Musa ya faɗa masa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair.
Dan haka ka dauka ma su kauyawa da yake suna kan fitira mafi yawan su a kauyace ake ba a haska tucilan sama. An gane ko ba a haska fitila sama, rashin ladabi ne ga Allah. To dan haka a takeice wannan fitira ce wadda Allah ya halicci bayinsa, sai dai in an canza ma mutum an sa masa wata aqida ta daban. Kenan dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi ka tabbatar masa ba tare da kamanta shi da halittunsa ba. Kenan shine anan malin yace alin ala arshihi, wato ubangiji ne wanda ya daukaka akan al'arshin sa. Malin sai yace wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, kuma shi makusaci ne game da halittar sa bi ilmihi da sanin sa, tare da cewa ya daukaka akan al'arshin sa. To amma yana kusa da halittun sa, yana sane da kowa, yana ganin kowa, ya san kowa, yana ganin kowa, kuma yana da iko akan kowa. Shi yasa in ka koma cikin waɗannan ayoyi galibi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa su da sifa ta ilimi. A cikin suratul hadid da yace sun mastawa alal arshi, sai yace ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sai yace wallahu bima ta'maluna basir. Da yace ya alamu ma ya, da yace ya daukaka akan al'arshin sa, sai yace ya alamu ma yaliju fil ardi, ubangiji ne wanda yake da sanin abin da ke shiga cikin ƙasa, duk abin da yake shiga cikin ƙasa na ruwa da yake sauka daga sama, da ƙwaya da ake rami a binnewa, da halittu waɗanda ake binnewa, duk abin da yake cikin ƙasa gaba ɗaya Allah yana sane da shi. Wa ma yakhruju minha, da duk abin da yake fita daga cikin ƙasa na tsirrai Allah yana sane da shi. Wa ma yanzilu minas sama'i, da duk abin da yake sauka daga sama. Wa ma yakhruju minha, an gane ko wa ma yakhruju minha, da duk abin da yake hawa sama Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Sai yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Ubangiji ne wanda yake tare da ku duk inda kuka kasance. Wannan ma'iya ma'iya ce amma, ma'ana yana tare da ku da sanin shi kuma da ikon shi, yana ganin kowa, yana sane da kowa, kuma yana da iko akan kowa da komai, ba wanda ya isa ya tsire masa. Amma da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa, an gane ko, ya daukaka akan al'arshin sa amma yana tare da kowa, kenan da sanin shi kuma da ikon shi. Dan haka anan kuskure ne cewa Allah yana ko ina, Allah yana ko ina. Wannan aqida ce wadda take ta saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa, aqida ce ta al-ittihad wal hulul, aqida ce ta kafirci, wanda masu wannan aqida su ne suke da awar cewa wai komai ka gani Allah ne, wai cewa karima Allah ne, alade ma Allah ne, wai komai Allah ne, wai Allah ne ya bayyana a cikin sifar halittunsa. To wannan aqida ce ta kafirci, an gane ku cewa Allah yana ko ina, kuma duk wanda yake kan wannan aqida ya karyatar da wannan aya ta Al-Qur'an, tunda shi ya bada labarin cewa ya daukaka akan al'arshin sa da zatin sa, kuma shi ya tabbatar da cewa yana sane da kowa, yana ganin kowa, yana da iko akan kowa da komai. Shi ne anan malin yace wa huwa dani bi ilmihi min khalqihi, shi makusanci ne da halittunsa, game da halittunsa bi ilmihi da sanin sa, ma'ana yana sane da kowa, yana sane da komai, yana ganin kowa, yana ganin komai, kuma yana da iko akan kowa da komai, ba wanda ya isa ya tsire masa. Shi ne sai yake faɗa a hada ilmuhu bil umuri, wato sanin sa ya kewaye da dukkan wasu al'amurra, duk wasu al'amurra da ka sani, sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye da su, dukkan halittunsa gaba ɗaya da waɗanda suke bayyane da waɗanda suke koye Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kewaye da sanansu. Kamar yadda ya faɗa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakfin bil layli wa saribun bin nahar, duk ɗaya ne daga ku daga gare ku man asarra alqawla, wanda ya koye faɗa wa man jahara bihi da wanda ya bayyana, wannan duk ɗaya ne agun Allah subhanahu wa ta'ala, da wanda zai fito ya faɗa da wanda zai koye Allah ya san kowa ya san komai. Haka ya faɗa wa in tajahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, wa in tajahar bil qawli, in ma ka bayyana game da wata faɗa to ka tabbata Ubangiji ta'ala yana sane da duk wani abu wanda yake koyayye da ma abu wanda yake mafi koyuwa, ma'ana abinda ka boye a cikin zuciyarka Allah yana sane da shi, abinda ma a yanzu tunanin shi bai zo zuciyarka ba sai nan gaba Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Don haka shine anan malam yace a haqa ilmuhu bil umuri, sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye da dukkan wasu al'amura. Wa anfaza fi khalqihi sabiqal maqduri, ya zartar da wato abin da yayi rigaye na alkadarin sa wato game da halittun sa, ma'ana komai da kake gani yana gudana ne da alkadarin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur, Ubangiji ne wanda ke sane da wato satar kallo na idanu da suke yi. Sai ya ce wa ma tukfi sudur, da abinda zuciya take koyewa, satar kallo da mutum yake da idan shi Allah yana sane da shi, abinda mutum ya koye a zuciyar shi Allah yana sane da shi. Wanda ita wannan gaba tana bayani ne game da al-imanu bil qada'i wal qadar, tare da cewa lokaci ya tafi insha Allah ta'ala sai dai a darasi mai zuwa nan zamu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.